أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. من سورارو أولنا كرن هدى كلو إنا منا سلمة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشين وانا شيري نامو mitarin albarka shirin magabata na gari wanda bisa al'ada wannan shiri yana kawo tarihin shugabannin wannan al'umma magabatanta na kwarai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. A yau zaman namu na musamman ne, kuma tare da babban malamin mu kuma Sheikh Abubakar Shima. Muna tare da Sheikh Dr. Muhammad Thani Umar Musa Rijal Lemo, babban malami a tsangayar ilimin shari'ar musulunci na Jami'ar Bayero dake Kano, kuma babban limam masallacin Juma'a na Al-Muntada dake unguwar Dorahiya a Kano, wanda shine a hannun dama na akarmaka Allahu mai sauraro ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sannan a hannun haguna muna tare da baban Tariq الشيخ أبو بكر عبد السلام محمد والي ببال إمام المسلاة جمعة أنا مزاب وديكي أنقو قوف الروا كما مالمي كوليج شريعة تجهر كانوا مكارنتر أمير كانوا School of Legal and Islamic Studies. أكرمك الله منا مكبر كاد زوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقصود وانا زمانا مشيني ذامو تتونا أكن ونباون الله wanda Allah madaukakin sarki ya masa cikawa ranar Juma'a da ta gabata, wanda yake ranar 27 ga watan 12 shekara ta 1442, wanda yazo daidai da 6 ga watan 8 shekara ta 2020. Ranar Juma'a bayan la'asar, Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah shine Sheikh Muhammad ibn Abdullah Zarban Al-Ghamidi, wanda yake ɗaya daga cikin limamin masallacin Quba, masallaci na Quba wanda yake a birnin Madina ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan malami ya rayu tsawon shekaru 73 ko da 4, wanda rayuwarsa tana cike da alkhairi. Kuma malamin waɗannan malaman namu ne, wanda su malamin su Sheikh Abdul Wahhab Abdullah, Dr. Bashir Ali Umar, Dr. Jalo Jalingo, Professor Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, Dr. Jamil Muhammad Sadiq, Dr. Ibrahim Disina, da yawa daga cikin ɗaliban Najeriya waɗanda malamin su ne kuma suna da alaka ta kusanci da shi. Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar wannan bawan Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Wannan shiri namu na magabata na gari ya taɓa karɓar bakoncin wannan malami shekaru 11 da suka wuce, wata ziyara da ya zo Najeriya ya shigo wannan zaure ya mana nasihohi masu ratsa jiki, wanda a lokacin marigayi dan uwa Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, Allah ya gafarta masa, shi ya fassara dukkanin jawaban da ya to duba da hannun muka ce yau za mu shigo domin mu ji tarihin wannan bawan Allah da rasuwarsa da irin gudunmawa da ya bayar a cikin wannan al'umma, tarbiyyar da ya bayar, tarbiyya daga rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdullah Zarban Al-Ghamidi shine taken wannan zama namu. A karin farko zan koma ga malam Dr. Muhammad Thani Umar Musa Rijal Lemo domin ya fara gabatar mana da bayani a kai, daga baya kuma insha Allah za ga masattaunawa ne tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam. Karamaka Allahu sai mu fara.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Babu shakka ranar Juma'a da ta gabata mun tashi da labari wanda ya girgiza mu, ya girgiza dukkan wasu ɗaliban ilimi, masoya da'awa da karantarwa a ko'ina a ƙasar nan, da ma wasu ƙasashe na Afirka, kai har da ma wasu ƙasashe na Larabawa. Wannan ba wani abu bane, face rasuwar babban malami Sheikh Dr. Abdullah ibn Muhammad Zarban Al-Ghamidi, wanda kusan dukkan wani wanda yake da harkar ilimi a ƙasar nan, harkar karantarwa, neman ilimi, wannan suna ba baƙo bane a wajensa. Wannan malami rayuwarsa gaba ɗaya tun tasowarsa kamar yadda muka sani da abinda muka ji daga waɗanda suka zauna da shi a baya can tun tasowarsa da kuma abinda muka gani rayuwa ce wacce ya cika ta da harkar ilimi da karantarwa da yawa ilimi da masu karantar da ilimi hidima kusan a wannan harka ya rayu kuma har zuwa ƙarshen kwanakinsa a duniya wannan malami Sheikh Dr. Muhammad Ibn Abdullah Zarban haifaffen kudancin kasar mamlaka ne an haife shi a wani gari da ake kira Baljurashi a can aka haife shi shekaru kusan 73 ko da 4 baya an haife shi shekarar hijira 1368 wanda yake daidai da 1947 kuma a can garinsu ya fara yin karatu akwai babban malaminsa wanda ya tasirantu da shi kware daga sai kusan koyaushe kuka zauna da shi in yana tuna baya zaka je na fadar wannan malami ne makarancin alqur'ani kuma da'iya wato mai wa'azi mai kiran mutane zuwa ga addini da karantarwa da sauransu shine Muhammad bin Ali Jammah wanda har ma daga baya wato ya rubuta tarihinsa wanda shi Sheikh Zarban din ya wuce gaba wajen buga shi wannan malami Muhammad bin Ali Jammah kusan su suka jagoranci da'awa ta sunna a wannan yanki na Saratu Ghamid da Zahran wanda suke kiran su waɗannan kabilu biyu manya su ne suka abin nan suka fi yawa a gurin da kabila Ghamid da kuma kabila Zahran wannan malami kusan a lokacin da ake cikin jahilci musamman a wannan yanki tunda ƙauye ne kusan su ne jagorori na karantarwa shi ya karanta ya rubuta ya kafa wata makaranta da suke kira al-madrasatu salafiya lokacin da in ka karanta tarihin wannan mutum zaka ga ban al'ajabi shi Sheikh Zarban ya rubuta tarihinsa kuma ne aka bawa ma lokacin na shigar da shi a computer kaga abubuwa na irin kalubale tsofaffi sai an zo musu da wani karatu su ba su san wannan ba kaza kaza a hankali sai ga shi kowa a garin ya karbi karatun kamar dai da aka sani duk sanda aka je gari babu ilimi jahilci yayi yawa to zaka samu kafin a kafa ilimi a garin ana samun wato ta tabaza shi wannan malami shi wannan Muhammad ibn Ali Jammah kusan ya wace ya wacen sa har ta yana suna fita fataucci a lokacin kasar Saudi a lokacin ba ta da arziki sun fita irin kasar abin Eritrea can suke zuwa Cirani to Asmara nan ya hadu da yan Ansarus Sunna ya samu fahimtar sunna ya zo ya assasa sunna to wasu abubuwa na al'adu sai suka ruka yakarsu kuma kamar dai da nan muka ga izala a farko tasowa ana ta yakar wasu bid'o'i akai ta artabu akai ta kai ruwa rana to haka shi ma Abdulrash makarantarsa al-madrasatu salafiyya haka sunanta to su Sheikh Muhammad bin Abdullah Zarban duk anan suka fara karatunsu kuma mahaddacin Qur'ani ne shi malamin nasa kamar da shi ba yake mahaddacin Qur'ani kuma yana da ihtimami da harkar Qur'ani kwarai da gaske idan yana da madaris tahfizul Qur'an makarantun tahfizul Qur'an da ko ina a cikin mamlaka musamman a Jidda suna da wani babban katafaren waqafi wanda da shi ake rike makarantun tahfizul Qur'an din na san Sheikh Zarban duk shekara zai je ayi saukar Qur'ani na daliban da suka sauke ayi bikin yaye su a duk shekara kusan yana ana halarta wannan bikin
a Jidda
a can kauyen su Bijirashi to wannan malami ya ta Sheikh Zarban ya tasirantu da shi kwarai da gaske na so ba a ce na zo da littafin da aka rubuta akan tarihinsa sannan Sheikh Zarban bayan nan ya yi almahadil ilmi da ke can sannan kuma ya ci gaba karatunsa har zuwa jami'a inda ya yi masters ya yi doctorate degree inda ya yi masters ɗinsa da wani littafi da ya sa wa suna himayatu nabi sallallahu alaihi wasallam himmat tauhid sannan degrees ɗinsa na uku ya yi aiki akan wani littafi na wani mutumin Yemen wani malami mutumin Yemen Abu Muhammad al-Yamani shine aqaid al-73 firqa wanda yayi rubutu akan aqidun kungiyoyi karkatattu ko kuma kurguyoyi da suka samu a cikin musulunci 37 to kusan tun daga tasowar sa yayi aiki a matsayin malamin makaranta ya kuma rike makaranta amma ba mai tsawo ba yawancin ayyukan da yayi ayyuka ne na idara to ayyuka ne na gudanarwa ya karantarwa a bin Darul Hadith da take Makka wadda take karkashin Jami'ar Islamiyya kamar Sakandare ce haka nan ya rike ita wannan makaranta ta Darul Hadith ya zama kamar shine principal anan sannan kuma ya dawo jami'a yayi koyarwa a sanawi a jami'a ya rike mujerin nishaɗi
secondary school
Sakandare ta jami'a ya rike ta kusan sau biyu ma yana matsayin shine shugaba sannan ya yi mujerin nishaɗi kamar harkan motsa jiki da sauran activities na dalibai student affairs da muke cewa kusan ya rike wannan na jami'a ya rike shu'unul tullab tace student affairs ya rike mujerin nishaɗi ya har ya kai dai zuwa ga mudirin jami'a li shu'ul idariyya wal maliya yayi li shu'ul ta'limiyya wato kamar kace DVC academic sannan ya zo yayi DVC admin kusan abin da ya shafi harkar kudi duk ta bangaren sa ne aka yi dade akan wannan matsayi ne da yawanci akan haushi a sauka amma shi tunda muka je jami'a wato wannan kujerar ba a gada cewar a raba shi da ita ba saboda yadda Allah subhanahu wataala ya bashi kwarewa wajen harkar gudanarwa mutum ne zaki jiddan wato mai kaifin kwakwalwa ba kadan ba mutum ne mai hikima mutum ne mai aiki dan zai zo ya fara aiki a lokaci aikin da zai fara har dare har zuwa aiki har isha'i ga lokacin ma ga girma ya fara kama shi amma sai zo ya aiki a jami'a har isha'i to saboda shi ya ta rike wannan har zuwa lokacin da yayi ritaya sannan kuma aka bashi mustashar na jami'a wato ya zama kamar wani abin nan special advisor a jami'a din a martaba ta 15 ta ji martaba ta wazir to zai dauki albashin minister a kasar to kuma sannan tun a farkon karin na 15 ya zama shine liman a Quba limamin khamsu salawat da juma'a zai yi khamsu salawat in yana nan kamar musamman magriba da isha'i yakan ja musulmi abinda musulmi a lokacin sannan kuma ranar juma'a har ila yau kan yi hudubar juma'a tun kusan farkon karni na 15 din nan wajen abinda 1400 wani abu na hijiriya Sheikh bin Baz ya ba da sunansa aka sa shi shine liban saboda ya rike limancin nan har zuwa kusan lokacin da rashin lafiya ta fara matsananta sannan ya bari aka sa wasu suka ci gaba da limancin a takaice wannan shine gwagwarmayarsa ta bangaren rayuwarsa ta ma'aikaci wannan kuma sannan daga baya muka ga cikin ayyukan da yayi akwai raya ilimi a nan kasar muna iya cewa a nan kasar yadda zamu ambaci Sheikh Abubakar Gumi dan uwana Professor Mansur shi ya dauka shi shine goma na biyu a kasan nan Gumi na farko Malam Abubakar Gumi shi ya farfado ko kuma shi ya fito da da'awar sunna to shi kuma wannan shi ya taimaka mata da fulogai wadanda ta ci gaba da rayuwa kuma ta ci gaba da ci gaba
injina
ne injinan Sheikh Abubakar Gumi shi ya kawo injin shi ko ya kawo masa abin da zai motsa wannan injin ya ci gaba to babu shakka hidimar da yayi a cikin harkar ilimi musamman ilimin addinin musulunci wanda shine muke tinkaho da shi kuma shi muke magana akai a kasan nan ba kadan bane dalibai da dama sun je sun yi karatu a Jami'atul Islamiyya a dalilin wannan bawan Allah tun sun fara zuwa nan tun shekarar 1400 da fara zuwa su kai daura da dauran ma an yi ta a nan Bayero a lokacin karkashin jagorancin Sheikh Ali Nasir al-Faqihi Allah ya kara masa lafiya shi ya jagoranci wannan daura din daga nan kuma tajin alfarmiya wa ashara din ita ce aka yazo yayi interview da dalibai aka dauki
1410
da tara ne ko da goma namanta dai takamaimai dan ya dawo yayin interview da dalibai inda anan ne aka dauki Sheikh Jafar
Mahmud
Adam ya tafi makaranta to haka Sheikh Zarbani ya rika zuwa nan kasar Daura aka fata Kano bayan ta Kano ya kara fadada ta aka kafa wata a Sokoto aka kafa wata a Borno Maiduguri aka zo kuma ta dawo Bauchi aka ci gaba da yi to har bayan kuma abubuwa sun tsaya bayan abin nan 11 September ma kuma daga baya ya sake yadda zai ya dawo da Daura a ci gaba da izinin shugabanni musamman wasu gwamnoni daga cikin gwamnonin mun arewa suka riga gayyato da Daura aka zo aka ci gaba babu shakka wannan alheri da ya assasa sama da shekara 40 a wannan ƙasa tamu abu ne da bai kamata a ce har wato an manta shi ba matsawar dai ana karanta alqur'ani ana karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana bada ilimi a nan kasar so haka a dunkule dai wannan shi zan fara budewa da shi kafin sauran kuma abubuwa
malam ta kuma ƙara dawo gurinka ai tunda an danyi marsiya wadda aka gabatar da ita wadda malam ya rasu ranar juma'a asabar kawai sai ga wannan abu ya fito wanda da yawa mutane sun sha mamaki yadda aka yi wannan badara wadda nan da nan kai ka ce akwai ta aji amma Allah madaukakin sarki za aka fito da ita ranar asabar so in mun dawo bangaren malam insha Allah ta'ala zamu dan tsokaci akan ta masu kallo da sauraro muna sauraron wannan shiri na musamman akan mai taken tarbiyya daga rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdullah Zarban Al-Ghamidi wanda Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa yan kwanaki da suka wuce gaba ta farko muna tare da Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo wanda ya mana wannan shimfiɗa da ya mana tattare mana gaba ɗaya rayuwar tasa cikin mintuna kaɗan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi in za mu je gaba ta biyu tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale Baman Tsari da shi kuma zan ba shi 'yan mintuna mu ji wasu abubuwa daga cikin tarihi ko kuma gudunmuwar wannan bawan Allah karɓi Allah sai mu ji
alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to ni ina tare da malamina wanda da farko nazo da in saurari bayanansa game da abin da ya shafi rayuwar wannan babban malami da muka yi rashi a wannan sati sannan kuma a karo na biyu kasancewar ni ma na san shi shi marigayin Allah ya gafarta masa kuma na riskiyo ɗansu abubuwa nasa lalla cikin tambayoyin da za a yi wa malam ni ma in masa wasu tambayoyin da zan amfana kuma al'umma su ƙara amfana to amma din da malam Al-Qasim ya ce in ce wani abu to da izinin malamina nake cewa dama ambaton malamai da kuma fadar irin kyawawan ayyukansu abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kamar yadda al-Imam Al-Qadi Iyad Allah ya ji kansa da rahama a cikin Tartibul Madarik ya nakalto maganar Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Allah ya ji kansa da rahama yake cewa karanta al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinihim dinga rawaito labarai na malamai da fadar irin kyawawan ayyukansu inji Abu Hanifa yace shi a wajensa ahabbu ilayya min al-fiqh wataranna ma kusan ayi min wannan labaran da irin yadda suka rayu da in fa'idanta da irin rayuwarsu fiye da ma a zauna a karanta min wasu masaloli na fikihu ilimi kenan a fasa baki yace saboda ita su wannan labaran suna hakaito ladubban su ne shi kuma ko ka sha ilimi ka koshi idan baka sifantu da ladabi ba wanda malam yake kokarin fito mana da shi a cikin rayuwar Sheikh Zarban Allah ya gafarta masa to sai kaga ilimin bai cika yin amfani ba galibi dole sai ya zama akwai ladabi da tarbiyya sannan kuma sai ya zama akwai tarin ilimin kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa ishna burhatan min az-zaman wa nahnu fityanun hazawira wa inna ahadana la yu'ta al-iman qabla al-qur'an mun rayu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun muna matasa ɗan bana bakwai sai kaga ɗayan mu ya ma fara samun tarbiyya ta imani kafin ilimin kafin qur'anin ya sauka sai in qur'anin ya sauka kuma sai su koyi shi sai su fara tarbiyya su fara imani dan haka abinda muka riska a rayuwar wannan bawan Allah doriya akan abinda malam ya faɗa shine mutum ne wanda yake Allah ya bashi baiwa ta iya jagoranci ni na san shi a shekara ta 2001 shekara 20 daidai kenan a shekarar nayi daura a shekarar kuma na fara ganin sa a nan Kano a nan cibiyar da'awa ta musulunci ta Najeriya ta dake titin Sulemani Crescent ta ubanmu marigayi Malam Aminuddin Abubakar to yazo shine jagoran malamai da suka zo domin gudanar da daura a Najeriya gaba daya a lokacin kuma ana gudanar da daura tsakanin Kano da Bauchi da Ilori da kuma Sokoto to a hakan yake iya raba kansa ya zo Kano ya je Bautin ya je ragowar guraren gabaki daya kuma haka ganshi sama da su daya ba za ka taba jin yayi korafi ko wani abu game da abin da ya shafi ko gajiyawa ba to abin da zai burge ka shine a cikin tawagar akwai hamshakan malamai da suka yi fice a kowane fanni akwai dattawa waɗanda sun girme shi a shekaru amma in kaga yadda yake mu'amala da su abin zai burge ka ya kayatar da kai kwarai da gaske wanda kuma sai muka zo lokacin da mu ma muka zo muke taimakawa a lokacin da ya zo daura ta ƙarshe a lokacin su malam suna karantawa mu kuma muna taimakawa idan malami bai zo ba wani lokacin mu je mu rike aji to sai muka ga irin yanayin yadda yake mu'amala da su malaman da kuma mu da muke taimakawar wato a matsayin sa na uba a matsayin sa na mutum wanda idan ya saka malamin mu a gaba wani lokacin in ya ga wani abin da ba haka yake so ya gani ba kai ka ce baya dariya baya raha a rayuwarsa amma kuma lokaci dan ni na tsorata wata ran da naga ya saka su malam Abdul Wahab yana ta faɗa akan wani abu da shi ga yanda yake so abin ya kasance su kuma ga yanda suka yi abin naga duka sun rusuna masa ban zaci cewa yana murmushi da fara'a ba daga baya kuma aka juya wajen abin da ya shafi jan su a jika da yin abin da ya dace sai kuma ya burge ka kaga yanda yake raha da kuma wato ainihin murmushi da fara'a wannan ta fuskar abin da ya shafi jagoranci kenan game da abin da na fahimta a rayuwarsa sai abu na biyu shine mutum ne da baya san tashin hankali da fada musamman kuma yana da karfin kwakwalwar gano cewa tashin hankalin zai iya kawo matsala wajen gudanar da harkar da'awa kowa ya san irin rawar da ya taka wajen sulhunta malamai da yawa a wannan ƙasa tamu musamman idan abu da ka iya faruwa game da abin da ya shafi harkar gudanarwa da harkar da'awa ya sha zamanar da manya-manyan malaman mu na ƙasa idan an samu rashin fahimtar juna ya zama shine a sada tsakani ko shine a tsakiya wanda yake kokarin sulhunta tsakanin waɗannan bangarorin wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka ƙara samun masa da kima a cikin zukatan su waɗannan malaman yasa babu wani bangare da yake da wata fahimta a cikin malaman mu na sunna wanda baya jin cewa zarban nasa ne saboda idan yazo wajen sulhun magana ce ta adalci da kuma yin abin da ya kamata kuma babban burin sa shine a daidaita a ci gaba da gudanar da al'amura daidai shi yasa hatta kai ma idan abu ya faru su malaman shi malam zarban yana ɗaya daga cikin mutanen da suke fara tunanowa a ransu wanda watakila zai iya kawo maslaha domin al'amura su tafi daidai kamar yadda na ji a wajen malamin namu Dr. Muhammad Sani a cikin bayanan da ya ranar Asabar game da abin da ya shafi wani al'amari na wani dan rikici da ya taso wasu suke suka akan wasu daga cikin manya-manyan malamai saboda suna mu'amala da wasu a kungiyoyi na tallafi da kuma ci gaban addini shi malam yace an kirawo shi malam zarban din kuma shi malam malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar shi tashi yayi bayani da kuma irin rawar da shi malam zarban din ya taka sannan abu na uku shine wato mutum ne mai himma wanda in ya shiga harka ta da'awa to yana daukar duk wani abu da yake daukar ma'anar da'awa to aikin sa ne abin da yake zuwa yi nan daura ita ce take kawo shi mafi girman abin da yake kawo shi Najeriya to abin da zaka dauka shine kawai zai tsaya ne akan a karantar da dalibai a aji ayi a gama to amma ba daura kadai yake yi ba duk wani abu da ya san cewa zai taimaka wa addini a Najeriya to yana kokarin yayin shi misali ziyartar manya-manyan jagorori a Najeriya domin sama wasu masu da'awar kyakkyawan yanayi na mu'amala da su wa'annan jagororin sannan manya-manyan gidaje na malinta galibin su yana da masaniya akan su kuma yawancin su ya ziyarce su sannan hatta manya-manyan shehunnai da suke da wata fahimta daban sabanin fahimta ta salafiya baya kyale su yakan kulla kyakkyawar alaka da su kuma wanda ya kamata shi ya fahimci cewa akwai wani abu da suke kai da ya kamata ya haska musu abin da yake shine daidai baya yin kasa a gwiwa domin idan ka ganshi ni wani abu ya taɓa faruwa a gabana da shi Sheikh Zarban din Allah ya ƙara masa lafiya inda wani babban malami
ya
Allah ya masa rahama ya gafarta masa inda wani malami ya tashi yana goranta masa akan cewa shi da hannunsa ya dauki dalibai ya kai su jami'ar Islamiya ya danka su a hannunsa Sheikh Zarban dan haka yana ganin yana da falalar da bai kamata in an zo taro a ce iya dalibin jami'a za a tara ba ko wani abu Sheikh Zarban sai da ya bashi ya kai karshe ya gama magana ya ce ka kammala ya ce eh to ka dora hannunka akan raunin da ban so a ce ka dora shi akai ba kuma ka bude wata takarda ka bude wani file bakin da ba shi na so a ce ka bude ba to barin dauko maka tarihin ka ji dalilin da yasa ka kai mana dalibai muka karba ya dauko tarihin da sai da ya kashe kowa jiki a wurin shi kansa malamin da ya magana jikin sa ya laƙwam to amma mu sai muka fahimci wani abu na tarbiya a cikin maganar tasa ta kan cewa wato duk inda ka ga mutum kakkare na shi ko a wani irin yanayi yake in baka samu ka ci nasara a kansa ba to watakila kyautata masa za ta iya tasiri akan wani wanda yake tare da shi wanda wannan ba karamin abu ne a fili yake bana abin da shafi tarbiya daga cikin wasu abubuwa muhimmai da nayi nazarin su a cikin rayuwar Sheikh Zarban shine wato mutum ne wanda yake da damuwa da dukkan abin da ya kamata a ce ya damu da shi mu muna nan Najeriya amma akwai al'amura na Najeriya da yafi mu sanin su na al'adu na gudanar da addini na sanin mutane a shekara ta 2008 akwai wani hamshakin malami cikin masu da'awa da ya zo shekara ta 2007 afwan ya zo haji sai ya ce yana so da Allah mu taimaka mu kai shi wajen Sheikh Zarban to da ni da Dr. Magaji Falal Zarewa sai muka je muka kai shi to da muka je sai yake kokarin ya faɗi ko waye shi sai Sheikh Zarban ya ce ah kana zaton ban gane ka bane sai ce ai ban ma san an san ni ba sai ce ka manta lokacin da ka zo wajen mu lokacin da muka je daura a shekara ta kaza ya hakai to kusan shekara 20 baya da ta huce da kaza da kaza da muka fito malamin nan ya ce wallahi bai taba zaton Sheikh Zarban ya san shi ba to har malamin ya faɗi wata magana yake cewa malam muna ba da shawara ayi kokari a ƙara fadada a yanayin yadda ake daukar dalibai a jami'a kuma in sun taho a daina mayar da su saboda akwai wasu kasashe da suke zabarin dalibai su duk dalibin da aka kore shi ba dauke shi a jami'a ba su kuma daukar sa suke lokacin ya faɗi wata kalma mai ratsa jiki yace duk dalibin da ya taho neman karatun da zai dora shi akan gaskiya kuma bai dace an karbe shi a wannan wajen ba kuma ya zama yana da zuciya da raunin da za a iya daukar sa a wani wajen da ya san kishiyar wannan karatun ne na gaskiya to hasali ma ba mu bukatar sa mu dauke shi kaga wannan irin damuwa da zaka ji wani da'iya din mai da'awar da kai a tunanin ka Sheikh Zarban bai san da labarin sa ba amma ya san shi ya san labarin sa zai gaya maka wasu abubuwa nasa wanda kai baka sani ba watakila abin da zan cike da shi anan yana daga cikin ni wasiyar da ya yi min da ni da Dr. Adam Muhammad Nangeri yana nan a jihar Yobe a Fataskun ko kuma ce a Damaturu a yanzu mun lokacin da muka kammala jami'a a shekara ta 2009 muka je wajen sa to ya mana wasu nasihohi da kuma wasiya masu ratsa jiki wanda a ciki na fahimci na ɗaya mutum ne mai biyayya ga jagoranci domin ya sake maimaita mana kada ku kuskura ku dora kafarku akan fage na rikici da jagorori Allah ya kasa ya ba wa kowa nasa duka wanda Allah ya bashi jagoranci ku tabbatar masa da jagorancinsa ku shagala da abin da ya shafi neman ilimi idan akwai yada da'awa da kuma yada ilimi idan akwai wata hanya da kafa da kuka ga cewa idan kun hada kai da jagorori za a iya kawo ci gaba ga al'umma da kuma daliban ilimi da da'awa to ku yi kokari wannan hanyar ku ribace ta ku shige ta kuma ya gaya mana cewa kada mu kuskura mu sanya kanmu a wani matsayi na rikici da mutane yace koda wanda suka saba muku ku zama kullum masu kira a bisa hikima ba kullum mutane ne masu kaifar maki da kuma muzanta wayansu saboda ba fahimtar ku ne ba yace domin yawanci irin wannan bai cika sawa ka ja mutum ba sai dai ka dinga kore mutum daga kan kikkiawan tafarki to wannan kadan daga cikin abubuwan da zan iya hararowa kenan kari akan abin da malami na faɗa game da rayuwar shi wannan malami
Allah madaukakin sarki ya ji kan wannan bawan Allah kuma ba shi aljanna madaukakiya ya samu shaida sosai da bakin al'umma duk da suka san shi suka rayu da shi wannan zama ma ɗaya daga cikin shaida ne da ake bayarwa ta rayuwarsa da himmarsa a gaba ta farko mun ji tarihin rayuwarsa a dunkule gaba ta biyu kuma tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam mun ji yadda ya bayani akan ita ma himmarsa da kuma da'awarsa ta kowane hali ta ilimi ta mu'amala da kuma ta yi wa mutum nasiha shi da shi kamar yadda na ishara a farko bayan wannan bawan Allah ya rasu ranar juma'a da ta gabata ana asabar kwatsam sai muka wayi gari malam ya yi wata marfiya wadda da yawa mutane ta ji hankalinsu ta ba su mamaki musamman ɗaliban ilimi wanda suka san meye waka da suka tsaya suka ji ta ko kuma suka karanta ta sun sha mamakin yadda a iya wannan lokacin labarinsa ya iske mu nan ne kusan karfe 6 na yamma a ranar juma'a ko wani abu makamancin haka amma kuma da safe ake zaman karatu wanda shi ma ana zama ne tun 9 na safe amma aka samu wannan ainihin himma wadda take ta ba wa mutane sha'awa Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi yayi wannan rafa'i ne wanda na alhinin rasuwar wannan bawan Allah da kuma shine yanzu mu dan zo a wannan gabar mijmalan zai karanta mana ita da kuma wasu ƴan bayanai akan ta ina nufin ma'ana malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo karamakallahu to sai mu dora akai
ina ga kafin mu zo kan marsiya ban faɗi komai daga jarabin tarbiyya da muka amfana da shi wanda shi ne kuma muhimmi a wannan zaman namu ko da za mu tashi babu mai marsiyar ba so mun yi wani abin da shi ya fi muhimmanci kafin mu zo kanta mu bar ta daga ƙarshe inda lokaci
to insha Allah
Sheikh Zarban Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa
amin
mutum ne wanda dukkan wani wanda ya yi mu'amala da shi daga ɗalibi har zuwa jagorori har zuwa malamai wato kowa yana da abin da zai faɗa na alkhairi a kansa wato zai wahala ka samu ɗalibin jami'a wanda ya karatu daga nan Najeriya jami'atul islamiyya da za ka zauna da shi ka ce me ya sani game da Zarban bai baka wasu abubuwa waɗanda za ka yi ba saboda mutum ne na kowa mutum ne na kowa kuma ya damu da kowa kuma duk abin da ya ga zai amfani mutane shi yake kuma duk abin da ya ga zai cuce ka to zai kokarin gaya maka shi yasa ya zama uba ga ƴan Najeriya a jami'ar Islamiyya duka ba wai dalibai ba hatta ba aikata na cikin jami'ar da dalibai da suke zuwa daga wasu kasashe sun san alakar Sheikh Zarban da ƴan Najeriya ana ce masa baban ƴan Najeriya duk wani abu da ya zama ya rikice wa dalibi a can harkar gudanarwa ana ta kokarin waji gashi to da yazo ya samu Sheikh Zarban ya kuka Sheikh Zarban zai dau waya ya buga mu wanda al'umma ya shafa ya ce ga wannan zan turo ka duba lamarinsa kuma daga lokacin shikenan matsalar sa ta warware
insha Allah
da yawa mun ga wannan yayi akan mu yayi akan wasu shi yasa zan ci da wahala yanzu ka duba lokacin da ya rasu din nan mutane da yawa kowa fito da hoton sa yake da Zarban wanda yake nuna maka shi na mutane ne in ka sa naka sai wanda shi ba ya sa nashi wanda ba sai ya sa nashi ga sanan sun cika abin social media wanda shi wannan kadai ya isa ya fassara maka alakar sa da
jama'a
da dalibai masu karatu Sheikh Zarban ya jagoranci daurori da yawa tun tana daura a Kano da ya riga fadada ta kusan a duk duniya ba inda ake daura da sunan daura kamar Najeriya akwai duk duniya da inji wanda jami'atul islamiyya take shiryawa babu inda ake yin ta da fadi kamar Najeriya kaga gurare nawa akai daura a lokaci guda za a yi gurare hudu za a yi a Kano, za a yi a Borno, za a yi a Ilorin, za a yi a Sokoto. A lokaci guda kuma ko ina zai kwaso malamai wanda za su koyar a nan kuma ya yi amfani da wasu ɗalibai wanda suke karatu a can ko suke karatu a can su riƙa taya malaman wajen karantar da abin nan. Saboda haka daurar Najeriya sai ta zama ta musamman ce akan daurorin da jami'a take shirya a ko'ina a duniya, kuma ba don komai saboda tasirin shugabancinsa shi Sheikh Zarban da kuma jajircewarsa da tsayawarsa kan dukkan wani abin da ya ɗauko yana yin shi da gaske. Malamai waɗanda suke zuwa daura, wato malaman jami'a da ake ɗauka su zo daura, har neman kamun ƙafa suke yi akan a sa su daurar Najeriya su zo tare da Zarban. Wato sai ka ga mutum yana shi kuma ya zanto baya zaɓo malamai sai wanda ya san cewa za su fahimci abin da shi yake so ya asasa. Saboda zai iya ɗauko wasu 'yan zafin kai, zai iya ɗauko wasu wanda ba lalle ne su iya ba shi gudunmawa akan abin da yake so. Shi yasa yakan zaɓa. Kuma yau in ya zo da malami ya ga ya ɗan ba shi matsala ba zai canza. Yana da wannan duban. Saboda haka in ya zo ba wai kawai ɗaliban da suke karatu ba, su kansu malaman da yake jagoranci yakan duba lamarinsu kuma yakan wato samar musu da wani abu na tarbiyya su kansu a karan kansu. Sheikh Zarban lokacin muna jami'a in zan yi magana akan mu ko ni da wasu zumaina waɗanda muka yi lokaci guda muka yi karatu, irin kulawar da ya bamu tare da wacce ya bawa dukkan ɗaliban Najeriya, to mu a keɓance zan ce ya kula da mu, ya ɗauke mu da muhimmanci ba kaɗan ba. Akwai ni, akwai Sheikh Ja'far Mahmud Adam, akwai Dr. Ibrahim Jalo Muhammad Jalungo, akwai Dr. Bashir Ali Umar. Waɗannan a lokacinmu kenan, kafin waɗanda suka zo daga bayanmu, mun kasance koyaushe mukan haɗu da shi, musamman ni Sheikh Ja'far Jalo, Sheikh Ibrahim Jalo, mukan je mu ziyarce shi a gida lokacin yana zaune a Quba, gidansa yana cikin masallacin Quba. Za mu je bayan Maghrib, a yi sallan Maghrib mu zauna da shi a yi ta tattauna abubuwa da nasihu da hirarraki da wasu abubuwa dai waɗanda za mu tashi da wasu da wani guzuri. In aka kira sallar isha'i mu je masallaci ya yi mana sallah, ya ja mu sallah ta isha'i sai ɗauko mu a motarsa. In ya ɗauko mu a motarsa shi zai shi tuƙa motarsa da kansa. In ya ɗauko mu a motarsa haka za a yi ta tattauna kuma a cikin mota, sai ya wuce wani shopping store, to anan zai supermarket, to anan zai je ya shiga da kansa ya ce mu zauna a cikin mota ba za mu fito ba. Ɗaya ya ce zai fito, ce kakka suke ka fito, sai ya shiga kanti ya ɗauko wannan ya tulo kaya, shinkafa ne, man miya ne, waye kaji, waye kayan irin kayan makulashi ɗin na irin su jubna su waye su waye, haka zai kashi-kashi. Sai idan mun gan shi ya ɗauko wasu a hannu masu kantin sun biyo shi da wasu, mun ƙoƙarin ci kakka sake ka fito, ce kakka fito, haka zai sa ya buɗe asuba ba za mu taɓa kana ba sai an je gida kowa ya sauke masa nashi. To haka duk sanda za mu je ziyararsa, to haka za mu dawo. Duk sanda za mu je ziyararsa, haka za mu dawo. Ba na jin akwai wani malami da muka shaku da shi a irin haka kamar sa. Kaga shi ba aji yake shiga ba, aiki yake a bangaren gudanarwa, non academic staff ne. A nan yake aiki. Amma yadda shakuwar mu da shi take ta fi shakuwar mu da yawa daga cikin malaman da suka zauna da wa'aji suka karanta da mu. Wani zai zo ya gama karatunsa shekara guda ma sunan shi sai dai ka riƙe ƙarshe can, ka riƙe wani lafazi can na nisibarsa, amma in aka ce ka faɗi full sunansa wataƙila sai a takardar jaraba za ka ga sunansa cikakke. Saboda ba zai baka fuska ba, balle haka da har ka ji wani abu tare da shi. Saboda in ya zo ya karatunsa kawai ya fita, sai dai kuma wani sati in ya sake dawowa ka gan shi. Amma shi ba karantar da mu zai aji ba, amma kuma muna samun darasin da ba za mu taɓa samun sa aji ba, kuma har muka fara muka gama mun samu darasi a irin wannan ba. Sheikh Zarba in muka zauna da shi dukkan wani abin da zai taso wanda zai kawo wani ɗan cikas a cikin haɗuwar ɗalibai, to za ga Sheikh Zarba ya wuce gaba wajen ya zai ya warware shi. Kuma yana gane waɗanda amfanin su zai bayyana, wato yana da hasashi a cikin dalibai, zai fahimci wannan yana da wani abu da nan gaba za a amfana da shi, irin abinda aka san jagora na jama'a ko malami karantarwa ya kamata ya rakaza akan wannan akan irin wannan abinda su yi istisrafil mustaqbal, cewa wannan yana da mustaqbal, za ka ya kamata in ba shi wata special kulawa. To Sheikh Zarban yana da wannan, yana da wasu wanda ya san cewa kawai dai lamari ne ya yi za su zo jami'a, amma waɗannan ba wani abu da za su amfana, amma duk da haka dai haka zai ta tattalkatawa a tafi. Sheikh Zarban a ƙasar nan, in na baro jami'a muka zo ƙasar nan, jami'a akwai abubuwa da yawa da za ka iya faɗa, amma saboda lokaci muka zo nan ƙasar, muka ga yadda Sheikh Zarban ya musamman mu nan arewa, da can shekarun baya, can shekara 30 baya, fiye da haka kusan 'yan kudu su suke ribatar makarantun jami'a na jami'o'i na Saudiya, saboda kusancin su da ofishin jakadanci na Saudiya da yake Lagos. Saboda haka su kusan da an zo za a ba da scholarship, kusan su suke wawashe ta, kuma sannan suka je can 'yan uwansu kawai suke kokarin su samarwa gurbi, amma mu nan arewa ba a san abin da ake, sai dai ka samu 'yan ɗaiɗaiku wanda a ce ya maka karatu a Makka, shi ma wata kaddara ce ta sa ya samu, wanda a ce ya yi a Jidda, amma jami'atul islamiyya ba mu da wujud. Zuwansa Najeriya, da ya zo arewa ya ga yadda arewa take, da yadda musulmi dan tazansu yake kuma da san addini, dan suna mamakin irin yadda mutanen arewa suke da riƙon addini. Akwai wata zahira da suke cewa ba inda zaka ganta sai arewa,
Allahu,
shi ne lokacin da za a kira sallah, ko lokacin sallah in yayi, yace ko ina ka duba mutane ne sallah yake, a kasuwa, a gurin masu aikace, masu bulo, masu kaza, ko ina in dai lokacin sallah yayi, to kaga wadancan koda ba su hado gobe sallaci ɗaya ba, amma za ka ga can ana sallah, za ka ga wancan suna sallah. Yace wannan zahira ba a nan arewa, abin da Najeriya ta arewa ba inda zaka je ka ganta,
duk duniya.
Yace shi dai a yawacin ba ga irin wannan ba, ko wajen su ba dan masallatai da abin nan ba, ba lalle ga wannan zahira ba. Yace to wannan yake nuna maka mutane ne masu san addini. Ya je kudu, lokacin da ya je kudu za mu ce a dunkula su wani sun faɗi jihar ma ba kudu take ba, amma dai mu kirata kudu don sun suna cewa kudu. Ya ce lokacin da ya je kudu, ya ce yana son ya ga ɗaliban da suka yi jami'a, ya ce haka aka jera masa layin su suna wanda duk sun je jami'a, amma kuma tsit kamar babu wannan tabbuwa a karatu, babu wani motsi, a yayin da shi kuma nan ba ɗaliban da suka je sosai, amma harkar ilmantarwa, karantarwa, wa'azi, wayarwa da mutane kai kusan shi yake ta gani. Ya ce aka kirawo su, ya yi ta musu faɗa, kuna ina. Ya je ya samu mutum ɗaya ya haɗa aiki, shi ne yana yi wa wuzara ta shu'unul islamiyya da'iya ne, an turo shi da'iya, sannan yana yi wa Libya nan ma da'iya ne, sannan yana yi wa Iran da'iya ne. Ce duk kawai shi me yake bukata, kawai ya tara kuɗin, a nan za a ɗan bashi can, a bashi can, a bashi. Ya tattara su, ya ce wannan mai amfanin ku, ya yi faɗa. Wannan ta sa ya ga lallai dole ya rakaza a kan arewa. A kan mu aka fara samun ɗalibai masu yawa lokaci guda sun tafi, mu wajen 36. A lokacinmu aka fara samun wannan, amma da sai ɗaya biyu haka. Amma can kudu kusan su suka cika, ba jami'ar islamiyya ba, jami'ar Muhammad bin Saud da ke Riyad, jami'ar Ummul Qura da jami'ar Kin Abdul Aziz da ke Jidda, duk kusan su ne. To lokacin ya ba wa arewa wannan muhimmanci, kaga daurori in ka kula guda hudu da ake yi, uku gaba ɗaya a arewa suke, ɗaya ce aka samu ita ma arewa ce, amma dai amma dai muna cewa kudu saboda jinsin kabilar da suke zaune, sun saba wa jinsin kabilar da suke zaune nan arewa. To haka ya bawa abin nan din harkar ilimi muhimmanci. Baya ga wannan kuma harkar da'awa ita kanta, yayi kokarin ya haɗa kan masu da'awa. Ina tuna lokacin da aka samu rabewar Izala da shi da Sheikh Umar Fullata da sauran wasu malamai, aka zauna da Sheikh Bakar Gumi, yadda za a ƙara haɗa kan
a dawo
su ci gaba. Ba wannan ya zo yi ba, amma wannan din ya dame shi saboda wani abu ne da zai tasiri akan hasu daliban da yake dauka ka dauki wannan dalibi daga wannan bangaren ka dauki wannan dalibi daga wannan bangaren zaka so kansu haɗe yake suna yin abu daya to in suka je kowa yana jin shi bangare kaza yake to yawa to kaga ba zai ba za su bada samara din da yake so su bayar ba saboda kansu ba haɗe yake ba saboda haka dole yayi ta kokarin wannan har ya bar duniya kowane bangare gane yake tare suke ba inda ya taba nunawa duk da cewa kowa yazo zai ga masa kuskuren sa duka bangarorin biyu duk wanda suka ce zai ce kuna da kaza kuna da kaza kuna da kaza
wanda ce
ya sani fiye da yadda ni da kai muka sani dan yadda Sheikh Zarban ya san Najeriya da hatta kilomita tsakanin gari da gari duk yarki zai ga maka tsakanin Jos da Kano kilomita nawa ne zai ga tsakanin Kaduna da Kano kilomita nawa ne duk ya sani ya san jihohi da aka balle daga cikin wasu jihohi Gongola an ce da Taraba Adamawa ta zama abin Bauchi Gombe
wani ai a Najeriya ma malabi sun wasa abubuwa
in har ma muna tsokare muka ce wanda an ka tsaya zabe ai zamu zabe ka shugaban kasar Najeriya saboda yadda kai ba ka zama dan Najeriya cikakke saboda haka ya san komai da yake gudana a cikin Najeriya kuma yadda kamar yadda Sheikh Abubakar ya faɗa hatta waɗanda suke ganin shi ba aki da su dai ba zaka ga cewa yana janyo su jiki bai taba fituwa ya nuna kyama ga wasu bangare ba wanda zaka ga cewa hatta ƴaƴan su in suka ce suna son karatu gudu yake ba su admission aje a kai su su yi karatu mun sani da yawa da su waɗanda ba tare ake aƙidar ba kuma sun je sun yi karatu kuma sun zama masu amfani a inda suke alaƙalla sun gano wasu abubuwan da ake yadawa wanda ba gaskiya bane kuma sun gano wani abu na karatu wanda su ba za su haskawa mutanen su da ni da shi da sauran malamai an sha zuwa ziyarci manyan malamai waɗanda an san ba tare ake amma za a je a ziyarce su har gida kuma a zauna a yi hira a tattauna da sauran su wannan ya taimaka masa wajen gudanar da ayyukansa na da'awa da karantarwa ba tare da ya shiga matsala ba kuma ka duba ka gani har bayan an dakatar da zuwa daura ma gaba ɗaya ta dakata ka duba shi bai yanke alaƙa sa da
Najeriya
ba ka duba duk shekara zai bugo wajen karatu karatun Dr. Bashir karatun Dr. Burnukulu
da Jamil
da sauransu zai bugo ya yi jawabi ga jama'a a fassara duk shekara bana ya yi wani abin da ya dan yi min wani abu haka kai a cikin wato dan tayar min da hankali ya saba in ya bugo ya yi jawabinsa ya yi godiya ya yi min addu'a sai wannan karan sai ya ce kawai a bashi waya bayan ya fara magana sai ya fashi da kuka a lokacin da Dr. Dasina yake cewa lambar ta katse ba katsewa ta yi ba kuka yake ya kafa kashe kuka Dr. Dasina sai yake cewa lambar mun rasa shi lokacin yana kallaye daga baya da su kashe waya ya sake bugowa sai ya ci kawai a bashi ne aka bashi ne lokacin mun jima yana sai ya dauko tarihin yadda ya hadu da ni mun hadu da kai a shekara ta kaza a guri kaza a lokaci kaza ka zo ka nuna mana ka san kaza dan dogon tarihi ne da ba za mu shige shi ba amma a lokacin da ya yi ta faɗa kalmomi na yabo a kaina da karfafa gwiwa da addu'o'i da waye da waye tun daga lokacin jikina ya sanyi saboda wani abu ne da ba a saba yin shi ba bai saba yin sa ba
za a bugo ne a yi nasihohi ga al'umma
sai abin ya tsaya min abin na farko dai bai taba bugowa ba ya kuka a ranar ya kuka dan shi Dr. Sina ma da farko bai gane ba sai nake ce masa ba katsewa ta yi ba kuka yake sannan na biyu ya ce ya fasa magana jumhuri da kaina yana kuma ya dauko kuma bayani akan ya muka hadu ya gani ya nake har zuwa karshen abin da ya ta faɗa sannan da addu'o'i da sauransu ina cewa na gaya masa cewa mu juzo ne ba'du hasanatikum ya sheikh zaka ji abin da duk abin da ya faɗa in ce mu hasana ne daga cikin hasanat dinku san ku ka assasa mu ku ka raya muka zama wani abu har muka zanto yanzu muna bada wani abu na gudunmawa da kuke jin daɗi to wannan babu shakka yana nuna maka ƙarfin alaƙa da take tsakanin mu da shi ina ga kwatakila ko lokaci ya matso bari mu yi
akwai makallawo ai ka kashe jikin kowa da waɗannan bayanai wanda shi kansa malam wanda duk ya san shi zai ga a ɗabi'a ba a saɓin ganin malam a wannan yanayi ba wanda duk mu kanmu yanzu dai alhamdulillah Allah ya ji ƙan wannan bawan Allah muna da minti 5 akan makallahu wannan dai ba sai jama'a suna ta kwadayinta ta kila dan yin magana akan ta koyaya ne dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta wannan bawan Allah
to zai yi magana akan ta in so daga baya na reda ta dauka ita dai
to insha Allah
in so da ita kuma a bawa masu bukata wannan marsiya na dade rabo da rubutu rabo waki wacin lokacin da can dai ina yawan yi duk wata munasaba ko ba munasaba wani abu haka ya taso ta zai zauna ya rubuta yan baitoci na waka saboda tun da aka zo aka shiga cikin harkar da'awa
ba
lokacin gaba ɗaya kana da karatu can an jima kana da wani shiga sai ya zama na kusan na ɗauki hankali na da kan rubuta waƙe na Larabci tun 2015 da na rubuta ban sake rubuta wani abu da ya shafi waƙe ba to amma wannan karan na san shi mutum ne mai son mutum ne mawaƙi kuma ƙwararre matuƙa da gaske duk shekara in yaje tahfizul qur'ani ya saukar qur'ani a garin su to zai yi wa ɗaliban da suke ake yayewa zai rubuta waƙe ya karanta musu to yana zuwa ya dawo na zo office din sa gaishe shi sai dauki nuska sai ya bani ya dawo ba nuska ni kuma sai je yi mu'arada ta in masu rubuta abin da sun san mai mu'arada ka bi waƙar wani ka rubuta akan wazanin sa da kuma kafiyar sa to sai in sake rubuta wasu abiyat shi yayi akan wadancan ni kuma in yi akan waƙen sa da shi kansa Sheikh Zarban din to sai yazo in bashi to duk shekara haka yake wannan karan da aka ce ya rasu sai na ji dole ne in kariha ta diya da za a yi kirawo ta dai ta dawo in sake rubuta wani abu don ya zama ajiyayyen abu da ya shafi wannan bawan Allah da yadda muke jin sa a ranmu wataƙila in mun iya rubuta tarihinsa ko ma za mu iya rubuta tarihinsa ko ba za mu iya ba wannan abin da zan rubuta zai iya zama wani ajiyayyen kundi da ya shafi rayuwarsa sannan kuma ƴaƴansa da za su zo su yi rubutu ko su sa a yi rubutu za su ga wannan su ma za su iya zubawa kamar yadda aka sani dai manya-manyan malamai da suka bar duniya ana yi musu irin wannan risa'i alhinin rasuwarsu a faɗi kyawun ayyukansu to a lokacin na zauna babban abu mai wahala a cikin rubuta waƙa shi ne matsalai mai za ka buɗe da shi shefu kuma in ka samu matsalai to sauran abubuwa duk za su fito to a lokacin na zauna na rubuta ta a daren da safe bayan sallah asuba na karasa wasu baitoci shi ne muka yi sauri muka fitar da ita don a zo ɗaliban ilimi malamai da masu karantarwa da muke karatu da su duk wata karanta musu ita sannan kuma su samu abin da su yi guzuri da shi shi ne aka yi nuskar farko bayan daga nan na addala wasu na gyara wasu baitoci guda hudu da na fitar da abin nan nuska ta biyu matla'inta zan karanta ko baiti uku a ciki sauran kuma insha Allah za mu karanta su daga baya nake cewa ibkil qaridu ay ayyuhal qaridu qarid shi ne waka ibkil qaridu wa abkil yawma awtana saboda Zarban ba na kasa ɗaya ba ne na duniya ne duka fal yawma nan'a safira alkhair zarbana qad ishta dawman salila almajd ha'izahu tuhdi min alkhair lil ajyal atnana ما كل سعيك يوما بيننا وغدت آثاركم بيننا ذكرى وسلوانا في كل ناحية من أرضنا ذكرى تسمو بمجدكم شكرا وإرفانا هكا هرزوا بيتي ثلاثين وان إن شاء الله زن كرنتاكم أنا سنزا دوكا أبا وما سبقاتا
سرارو يوانا زما ديكي تشكيدا موت الهيني دكما jin zafin rabuwa da masoyi wanda alalakalla abinda zaka yi jama'a ranka shine wannan mutum yana kaunar ka tsakani da Allah ba ku da wata alaka ta jini ko ta wani dalili da zai kaunace ka sai dan Allah kuma ka rasa wannan bawan Allah ka duba ka irin gudunmuwar da ya bayar wajen saituwar rayuwarka da addininka lallai abin zai bata maka zuciya ka ji babu daɗi amma kowa lokacin sa yake jira ba wanda zai ƙara koda second ɗaya rayuwar da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta masa wannan bawan Allah ya samu kyakkyawan shaida na roƙon Allah madaukakin sarki ya sa shaida ta amfane shi a kabarinsa da kuma ranar lahira gaba ɗaya da ya nuna mana kauna don Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a gidan karama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dukkanin salihan bayi gudun mu da bayar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi mu gayan bayan ludayi ma kadai mun ga wannan bawan Allah bai san mu ba ba mu da wani kusanci da shi amma yayi mana karamci ya tsokani wannan ya zalai wannan duk sanda dai Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi wata rana da ya fado ta kalma akan malaman mu guda uku yace Sheikh Abdul Wahhab rajul umma yace shi wadai rayuwarsa mata al'umma ce yace Dr. Bashir yace duk abin da kake so a yi shi zai yi maka shi amma illa ma dumta alaihi qa'ima haka yace yace Dr. Muhammad Sani kuma yace shi da mun da ilimin kam ka ganka haka ya fada wannan ya fade shi har munasaba biyu naji Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya bashi aljanna madaukakiya ya sauraro mun zo karshen wannan zama muna godiya ga Allah madaukakin sarki sannan ga waɗannan malamai namu da suka gabatar da wannan ainihin tarihi da kuma tsokaci akan rayuwar wannan bawan Allah godiya ta musamman ga malamin Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo kuma Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi Malam Abubakar Abdulsalam baban gwale wannan tsari muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi
amin
kwamitin alhawariyun su suka daunawan ka muku wannan shiri amradin su gaba daya ni na gabatar Al-Qasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa kana lafiya